Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da asuba, da fatan kun wayi gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Sarfil Hashim Gumel. Sauran abokan aiki, muke farin cikin kasancewa da ku. Yau Juma'a 1 ga watan Afrilu na shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Sarfil da kanin labarai.
Ofishin mai shigar da kara na kotun hukunta manyan laifuka ta duniya ya ce zai bude ofishi a kasar Venezuela don binciken zargin azabtarwa da kashe-kashe da jami'an tsaron kasar suka yi. Prime Minister Pakistan Imran Khan da ke fama da rikici jiya Alhamis ya yi watsi da kiraye-kirayen 'yan adawa na yin marabu. Haka kuma za a ji cewa masu ba da agaji na ƙasa da ƙasa sun ƙara ƙaimi a jiya Alhamis da sama da dala biliyan 2.4 don kiyaye Afghanistan daga durƙushewar jin kai duk da rashin jin daɗi kan gwamnatin Taliban ta ƙasar.
Kanin labaran kenan. Bayan labaran duniya kashi na farko, za ku ji cewa a Najeriya gwamnan jihar Kaduna Nasir Ahmad Yar Rufai ya kai ziyarar jajjaga mutanen karamar hukumar Giwa da 'yan bindiga suka kai wa hare-hare da suka kashe mutane da dama. Ya ce hanya ɗaya ce kawai za a iya maganin waɗannan 'yan ta'adda.
Shekara biyu uku da suka wuce mun sani inda 'yan ta'addan nan suke, an san inda suke. Ni na sha faɗa ake dazuzzukan nan a saka musu bom, duk wanda ke wuri ga mace da namiji da yara duk a kashe su. Na shekara biyu ina wannan magana, amma sojoji ba su yi ba.
A Ghana kuma za ku ji cewa wani sabon rahoto da hukumar samar da abinci da aikin noma ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta fitar ya yi gargaɗin cewa al'ummar Ghana miliyan 3.6 na iya fuskantar matsalar matsanancin ƙarancin abinci.
Ta sanar da mutane kamar fakilaza ya yi tsada saboda samun shi ma a sai yana da wuya, don muna dokan kamar kashi 30 duk baki ɗaya muna samun shi daga Rasha ne. So yonga abin da ake yi tafiya daga Rasha nan ba a samu wannan, shi sa wannan ci kas ya zo.
Kamar kowace ranar Juma'a, yau ma muna tafa da shirin manuniya da Isa Lawal Ikare ke gabatarwa. Amma kafin nan, sai ku gyara zama, ku sha labaran duniya kashi na farko.
Assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Ga labaran duniya. Kwana guda bayan da jami'an kasar Ukraine suka ce Russia ta karya alƙawarin da ta dauka na rage kai hare-haren soja a babban birnin Ukraine Kyiv, lamarin ya karya wa Amurka da kawayenta na yammacin Turai guyuwa kan amincewa da alƙawarin Russia ba tare da nuna shakku ba. Sashen liƙen asirin sojan Birtaniya ya yi gargaɗi da safiyar jiya Alhamis cewa yawancin sojojin Russia da ke kusa da Kyiv suna nan a inda suke, duk da janyowar wani ƙaramin rukunin su da aka yi. Jami'in ma'aikatar tsaron Birtaniya Air Vice Marshal Nick Smith ya faɗi a cikin wata sanarwa da ya fitar cewa da alama za a yi ƙazamin faɗa a wasu yankuna a cikin kwanaki masu zuwa. Wani babban jami'in tsaron Amurka ya bayyana yunkurin na Rasha a matsayin wani gargaɗi cewa sojojin Rasha na ci gaba da kai hare-hare a birnin Kyiv da sauran garuruwa a arewacin ƙasar. Ofishin mai shigar da ƙara na kotun hukunta manyan laifuka ta duniya ICC ya faɗa a jiya Alhamis cewa zai buɗe ofishi a ƙasar Venezuela yayin da yake binciken zargin azabtarwa da kashe-kashe da jami'an tsaron ƙasar ta kudancin Amurka suka yi. Babban mai shigar da ƙara na kotun ICC Karim Khan ne ya sanar da matakin buɗe ofishin a ƙarshen wata ziyarar kwanaki uku da ya kai babban birnin ƙasar Caracas. A wani jawabi da ya ta gidan talabijin tare da shugaba Nicolas Maduro, Khan ya ce ya yi maraba da ƙudurin gwamnatin Venezuela na lalubo hanyoyin haɗin gwiwa da taimakon fasaha a wani ɓangare na ƙoƙarin binciken laifukan cin zarafin bil'adama. Daga cikin wasu matakan, Khan ya ce gwamnatin Maduro ta amince ta bayar da biza ga jami'an kotuna da kuma halartar ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa da abokan hulɗa, ciki har da ofishin hukumar kare haƙƙin bil'adama ta Majalisar Ɗinkin Duniya. Tsohon mataimaki a fadar White House Jared Kushner, sarkin tsohon shugaban ƙasar Amurka Donald Trump, ya amsa tambayoyi jiya Alhamis daga kwamitin majalisa da ke binciken harin da aka kai kan majalisar dokokin ƙasar a bara. Kushner, babban mai ba Trump shawara kuma ɗan cikin gida na farko da ya ba da shaida zuwa yanzu, ya bayyana cikin sirri ta hanyar sadarwa ta bidiyo da ra'ayin kansa ba tare da an bashi sammaci ba. kwamitin majalisar wakilai na tattara cikakken bayani ne kan abubuwan da suka faru a rikicin ranar 6 ga watan Janairu da kuma gano shirye makirci da abokan Trump suka yi na yunkurin sauye sakamakon zaben shugaban kasa na shekarar 2020 da kuma ƙarerayin da ake ta yadawa kan ikirarin an tafka magudi da ya haifar da tashin hankalin Kushina yana dawowa ne daga Saudiya a ranar 6 ga watan Janairu kuma bai kwana a fadar White House ba bayan da ya koma Amurka. Wakilin kwamitin Ellen Loria ta shaida wa gidan talabijin na MSNBC bayan bayyana Kushina cewa ya bada bayanai don radin kansa. Don tantancewa da tabbatar da nasa ra'ayin game da zaben.
Madalla an jima kadan sarfilu zai sake shigowa da cigaban labaran duniya amma kafin nan bari mu bude taskar rahotannin mu daga Najeriya sauri kadan da kalaman ministan sufuri Rotimi Amechi kan zagon kasa da yace wasu na yi kan harin da aka kai wa jirgin kasan Abuja zuwa Kaduna gwamnatin jihar Kaduna Malam Nasiru Ahmad Ɗan Rufa'i yace gwamnati na da masaniyar shirin kai harin jirgin da yan bindiga suka yi ranar Litinin da ta wuce daga Kaduna Ga rahoton da wakilin Isa Lawal Ikara ya aika mana.
Gwamna Nasiru Ahmad Ɗan Rufa'i wanda ya kai ziyarar jajantawa al'umar karamar hukumar Giwon jihar Kaduna da ƴan bindiga suka kai wa hararen da suka hallaka mutane da dama. Ya ce abu ɗaya ne kawai ya rage a yi maganin ƴan bindiga shine a bisu daji a murƙushe su.
Ko wannan attack da aka yi a jirgin da ya bar Abuja. Mun wata biyu da sanin suna shirin zasu. Mun rubuta ma railway ku daina tafiyan dare. Jirgin ƙarshe ya bar Kaduna ko Abuja da la'asar domin ya shiga gari da rana. To duk wannan ina muku bayani ne domin ku san cewa ba wai ba mu sani bane ba wai kuma ba a daukan matakai bane amma akwai waɗanda ya kamata su ayyuka wanda har yau ba su yi ba shekara 2-3 da suka wuce mun sani inda ƴan ta'addan nan su an san inda suke ni na sha fada aje dazuzzukan nan a saka musu bomb duk wanda ke wurin da mace da namiji da yara duk a kashe su na shekara 2 ina wannan magana amma sojoji ba su yi ba mu gwamnonin arewa maso yamma nan muna ta meeting da gwamnatin tarayya muna pushing duk waɗannan dazuzzuka wanda duk muna da maps din su mun san waɗanda ke kowa jami'an tsaro sun san inda suke aje a kashe su duka
wannan dai ba shine karan farko da gwamnatin jihar Kaduna Malam Nasiru Ahmad Rufa'i ke bayyana buƙatar ganin an murƙushe ɗan bindiga har daji ba sai dai kuma masana karkokin tsaro irin su Manjo Muhammad Bashir Shu'aibu Galma mai ritaya na ganin ya zama dole idan za a yi wannan aiki a yi taka tsantsan
idan manya-manyan mutane masu mulki suka faɗi irin wannan dole ne a dauke shi da muhimmanci to tunda yake ko sun sani abinda yafi shine sai su hada kansu su kai shi inda za a yi aiki da magana su din a duba a bincika sa'annan idan za a dauki mataki ne kokwara mataki a dauki kokwara mataki dole ne gwamnati je yi magana mai zafi irin wannan amma daga baya in aka zauna aka yi tunani kada a je bi dan kiba a samu rama to dole ne a yi taka tsantsan shugaban kasar nan shine commander in chief kuma su sun sani amma kuma sun yi overwhelming nashi da magana siyasa tun yaushe muke fadi duk wani magana siyasa mun fadi mu ce a aje shi gefe guda su concentrate akan maganan security din da ba gono ne ya kamata mu gani suna shiga suna fita a ofishin shugaban kasa ba waɗannan service chiefs da security chiefs su muka gani muke so mu gani suna zuwa suna kaiwa suna kawa in sun samu report irin wannan akwai da ake hada coordinating irin wannan report din a kai wa shugaban kasa ya bada order ga abin da za a yi ga abin da za a yi
hararen ƴan bindiga a wasu sassan jihar Kaduna dai sun ƙara hawa a cikin ƴan kwanakin nan saboda ko a ƙarshen makon da ya gabata kaho zuwa daren Laraba sai da ƴan bindigan suka kai hari a garuruwan Roji da Dandami a karamar hukumar Igabi da kuma locus ta karamar hukumar Zaria da wasu sassan birnin Gwari da Kajuru Isa Lawal Ikara murar Amurka daga Kaduna a Najeriya
a gaida Isa Lawal Ikara ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC ga sarfil ya dawo da labaran duniya kashi na biyu
Ministan Pakistan Imran Khan da ke fama da rikici jiya Alhamis ya yi watsi da kiraye-kirayen 'yan adawa na yin murabus ya kuma zargi Amurka da yunkurin hamɓarar da gwamnatinsa a daidai lokacin da 'yan majalisar dokokin ƙasar ke shirin kada ƙuri'a amincewa ko rashin amincewa da shi a ranar Lahadin nan mai zuwa. Jami'in ada a majalisar dokokin ƙasar ko kuma 'yan majalisar dokokin ƙasar sun gabatar da ƙudurin rashin amincewa da mulkinsa a farkon wannan watan. Tsohon ɗan wasan kurket ɗin mai shekaru 69 a duniya ya faɗa a daren jiya Alhamis a wani jawabi ga al'ummar ƙasar cewa ba zai yi murabus ba kuma zai tsaya tsayin daka kan tsoma bakin ƙasashen waje. Yana mai yin watsi da tuhumar rashin da'a da 'yan adawar ki masa. Za a gudanar da zaben ne ranar Lahadi. Ko menene sakamakon zai kasance, zan fito da ƙarfina, ba zan bar wannan makarƙashiyar ta yi nasara ko ta halin kaka ba, in ji kan a cikin jawabin nasa. Masu ba da agaji na ƙasa da ƙasa sun ƙara ƙaimi a jiya Alhamis da sama da dala biliyan 2.4 don kiyaye Afghanistan daga durƙushewar jinƙai duk da rashin jin daɗi kan gwamnatin Taliban ta ƙasar. Ba tare da ɗaukar matakin gaggawa ba, muna fuskantar matsalar yunwa da rashin abinci mai gina jiki a Afghanistan. Sakatare janar na Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya faɗa a wani taron neman tallafi. Ya ci gaba da cewa tuni mutane ke sayar da 'ya'yansu da sassan jikinsu domin ciyar da iyalansu. Tattalin arzikin Afghanistan ya ruguje sosai. Afghanistan da ke fama daga tasirin yaƙi na shekara da shekaru da fama da matsanancin fari da annobar COVID-19, Majalisar Ɗinkin Duniya ta nemi dala biliyan 4.4 don taimakawa 'yan Afghanistan miliyan 20 da abinci da matsuguni da kuma kula da lafiyarsu da sauran abubuwan yau da kullum. Wannan shine neman tallafi mafi girma da aka taɓa yi. Daga cikin manyan ƙasashen da suka bayar taimako akwai Birtaniya dala miliyan 374, sai Amurka wacce sanar da alkawarin kusan dala miliyan 204 a matsayin sabon taimako. Jamus ta bayar dala miliyan 218, sai Japan dala miliyan 109. Baki ɗaya, Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce masu ba da agaji 41 sun yi alkawarin tallafawa.
A gaida Sarfil Hashim Gumel da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Za mu rufe taskar rahotannin namu a Ghana. Hukumar samar da abinci da aikin noma ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi gargaɗin cewa al'ummar Ghana miliyan 3.6 na iya fuskantar matsalar matsanancin ƙarancin abinci. Abin da ya ninka har sau biyu idan aka kwatanta da rahoton matsalar ƙarancin abinci a ƙasar da hukumar ta fita a shekarar 2009. Wakilin muryar Amurka a Kumasi, Hamza Adam, ya aiko mana da ƙarin bayani.
Hukumar ta dogara ne da yawaitar hauhawar farashin kayayyaki da rashin sana'a tare da ƙarancin abinci da tsadan takin zamani domin aikin noma da dai sauransu. Tufide tuni matsalan ke tasiri akan farashin kaya a kasuwan Kumashi.
Sunana Fati, ina sayar da gujiya da shinkafa. Da shinkafan nan sai da muna sayarwa shi 130, amma yanzu an kara, yanzu 150 haka ke aunawa. Don kayan nan kullun ana karawa.
Akasarin manoma a birnin Kumasi sun ce karancin ruwan sama a bana tare da tsadan takin zamani na janyo cika sosai cikin harkar su na yau da kullum.
Muna noman ayaba, muna kiwon kifi, muna kuma yin albasa, muna yin shure da ayoyo da alif, kuma muna yin cabbage kuma. Amma saboda rashin ruwa ya sa bamu ya muna yin duka, kamar misali a ringa albasa da cabbage bamu ya muna yin nomen wannan saboda rashin ruwa. Muna iya mu yi shi ruwan ya zo ya kai wani lokaci bamu samun ruwa muna ba kaya. Isa sai bari kayan ya bata, ta ya bari ma aikin mu bai cin gaba. Kayan kuma ina need fertilizer, kuma yanzu ga batun fertilizer yayi wuya, isa bamu iya muna samu muna siye kanda.
Malam Jafar Dankwabiya, mai nazari bisa harkar noma da kiwon dabbobi a Ghana, na ganin fitar da abinci zuwa kasashen da ke makotaka da Ghana sabida babu mai tsaya a lokacin da abinci ya bunkasa na maida hannun agugu baya.
Amma gance fitar da abinci kadan da ake samu cikin Ghana zuwa kasashen da ke yau yau manomi yana aikin shi abu biyu yake duba na farko ya samu abinci na biyu ya iya saida wannan abincin nan ya ba mu masu ci samu kudin da zai biya su kufi da sauran yanda muka san mai kasuwanci yana yin cinikin shi haka manomi shi ma kowanne lokaci tunanin shi ne ya zan yi in samu price mai amfani kyau kada in dai Burkina ko Togo sun bani price mai kyau to na fita da abinci na daga Ghana in je da shi Burkina saboda wuri na samu price mai kyau kisa gwamnati ya kamanci ya sa mataki saboda ba abin yayi mana yawani hal muka kasa amfani da shi da yake zamu fita da shi waje ba
daya daga cikin manyan jami'an sadarwa na gwamnatin jam'iyyar MPP mai mulki a yau Malam Muhammad Awwal ya bayyana cewa gwamnati tana daukan matakai da dama domin ganin an shawo kan wannan matsala
gwamnati da kanta ta sanar da mutane kamar fertilizer yayi tsada saboda samun shi ma a sai yana da wuya don muna dokan kaman kashi 30 duk baki da muna samun shi daga Russia ne so yonga abin da ake yi ta daga Russia nan ba a samu wannan shi sa wannan ki kasu ya zo a cikin sa amma gwamnati na duban wani hanyar da za a bi a taimaka saboda mutane su iya su samu su sa da gonakin su kasan gwamnati ga fara abin da ake kiran shi one village one dam shine in ka je kowane kauye akwai dam wanda aka yi da za a taimaka ko da yaushe in lokacin ba lokacin ruwa bane ko kaman yanda meteorological service suka fadi kaman an yi wuyan ruwa lokacin sun iya su doki su yi noma da shi
Hamza Adam sashen Hausa na muryar Amurka kuma si Ghana
a gaida Hamza Adam kada manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron matashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5 baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafin mu na internet a boahausa.com yanzu kuma ga shirin mu na gaba
manuniya
Alamu dai ganin gangarar gungura zaben zakulo sabbin shugabanni a kasa ya sa wani shugaban kungiyar matasa gargadin matasan cewa lalle su kaurecewa zaben tsaffi
matasan Najeriya ba za su iya sauya makoman su ba a cikin harkokin gudanar da gwamnati a Najeriya sai sun haramta ma kansu zaben kowane mutumin da ba matashi bane
sai kuma tun wasu matasan suka taso domin tabbatar da duniya cewa su ma wannan karan da su za a yi dafifi
kungiyoyi sun kada kuɗi sun kaje sun kasa form na tsayawa takara duk yawancin su abun da suke cewa lokaci ne a ba matasa dama takata su rawa
wai sun yaya ƴaƴan jabiyar APC da suka tare taron tabbatar da shugabanni a tarayyar Najeriya suke kallon zaben da wasu ƴan kasa suke ta faman korafi
iko demokradiya din kinin tunda an ba kowa dama tunda dai kowanne kafin sai form din ne yasan mutum ɗaya ne kawai Allah zai ba wannan kujera
tunda dai sabon shugaban jabiyar APC a tarayyar Najeriya ya tabbatar da duniya cewa jam'iyyar APC ce za ta lashe zabukan da ke tafe ko da me ko dan me ko da ke kuma ya ce banda cin zarafi
din za a bi a bi da ba za a yi a yi a dabi doka mu zabe uwar mu ke muru ba za mu fito mu gaya ba
sai dai kuma shi ma injiniya Abuba Galadiman da jigo ne a jam'iyyar nan mai kayan alatu ya dauki zafi
duk dan Najeriya ya kwana da sanin cewa in Abuba Galadiman yace zai yi kaza ko da za a yanka shi zai yi mun yi imani cewa wannan sabuwar jam'iyya mu za mu kafa gwamnatin tarayya
waɗannan faso mun taumaka tabo cikin tarin muryoyin da za ku da cikin wannan shiri na manuniya sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci kuma sanmu da sa'ar sake saduwa a cikin sabon shirin manuniyan da kan shiryo muku shirin harafi bayan harafi shiri na 59 cikin jerin shirin manuniyan da ke nuna wa duniya cewa yanzu dai a kididdiga shirin ya riga yayi zurfi zurfin kuma amma na zura matasan da ake ganin da su ake amfani idan ana neman karfi yasa shugaban wata kungiyar matasa a Najeriya mai suna Think Right Forum a turance kwamarar Sagir Baba National da ce idan matasan ma suna ganin an bar su a baya to a gaskiya su ma suna da laifi
su wane ne ƴan jagaliyan siyasa su wane ne ƴan bangan siyasa su wane ne masu yi musu yekuwa su ce sai wani sai wani zaka ga matasa ne amma menene ake yi domin gina goben waɗannan matasan wannan abu ne da ya kamata matasan Najeriya su sauya wannan ya kamata ya zamana a ce su gane kujeran kansula wanda ana da kansuloli 1573 ana da ciyamomin kanana hukumomi 774 a Najeriya ana da abin da ya shafi majalisun jahohi ana da maganan wakilci na tarayya waɗannan matakai guda hudu matasan Najeriya ba za su iya sauya makoman su ba a cikin harkokin gudanar da gwamnati a Najeriya sai sun haramta ma kansu zaben kowane mutumin da ba matashi bane a duk siyasan da za a zo a Najeriya koda daga cikin wata jam'iyya yake in dai bata tsaye da matashi a waɗannan kujerun ba matsayin su na akasari sai sun haramta ma kan zaben su su bar shugaban kasa da gwamnoni 36 da abin da ya shafi sanatoci guda 109 su rika zaben dattijai a wannan
to sai dai kuma tun wasu matasan ma suka taso dan taka takarar tabbatarwar duniya cewa su ne za su maye gurbin dukkanin tsofaffi domin kuwa daga tsohon gwamnan jihar Sokotawa Alhaji Sagir Attahiru Bafarawa ya ce ba za a bar su a baya ba tun da ya lakanci kungiyoyin masoya da magoya baya suna ta faman yi mishi dafifi
zancen nayi su takara ba ni to takara ba jama'a da kungiyoyi su ne suka hadu suna ta kira a hito takara na je na samu party leaders na samu elders na faɗa musu ga abin da mutane ke da kuduri a kaina the same kungiyoyi sun ka hada kuɗi sun ka je sun ka sau form na tsayawa takara na cewa gashi don Allah in cika don suna son suna ra'ayi da ni in tsaya takara duk yawancin su abin da suke cewa ga matashi wanda adda experience din gwamnati da haka kasuwanci na private sector so suna gani ya kamata lokaci ne a ba matasa dama taka taso rawa lokacin da aka bamu jagoranci Ministry of Environment a jihar Sokoto karshen mai girma gwamnati Right Honorable Aminu Waziri Tambuwal ya bamu dama mun zo mu unhani da experience din mu mun ga cewa jihar Sokoto mun kawo wani sauyi akan harkar muhalli so suna ganin cewa tunda ni ina cikin gwamnati kuma ina koyo daga mai girma gwamnati ya kamata a ce ina cikin waɗanda a sahun gaba na neman wani abubuwan wanda ya kawo ni cikin siyasa mai girma gwamnati Aminu Waziri Tambuwal shi ya dauko mukamin honorable commissioner ya bani mai kula da muhalli mutane suka kara sani na so kaga shi mahina mahina ne shi kuma mai girma gwamnati shi political father dina ne
ranan da bazarwa zaka yi rawar kira da ta mahita ka koko ta mai girma gwamnati
to mahi baka yi debe shi mahi mahi ne kuma mai girma gwamnati shi ya bani wannan damar har in zo in rawar da mutane suka cewa abunda ni a jihar Sokoto shin jagorancin mai girma gwamnati ya kamata a ce a ƙara bayan dama mu zo mu ci gaba da jihar mu baki daya
tun bayan tattara taron tattaro sabbin shugaban jam'iyyar APC da aka yi na tarayyar Najeriya wasu ƴan ƙasa ke ta faman korafi sai dai kuma ɗaya daga cikin gaggan ƴan jam'iyyar APC Hajiya Mariya Abdullahi Garkuwar Bakori ta ce babu wani batun korafi a zaben da aka yi domin an bi dukkanin tsari na demokradiyya balantana wani ya ce an yi karfa karfar saka karfi
yawanci mukamin nan gwamnati aka ba dama su hiddu da mutane sahihai na gari yadda a samu sanci kuma alhamdulillah abubuwa sun tafi yadda ake bukata
kina ganin yadda kuka fito da batun yarjejeniya daidaitawa demokradiyya aka yi
ai ko demokradiyya din kina tunda an ba kowa dama tunda dai kowanne kafin sai form din ne ya san batun ɗaya ne kawai Allah zai ba wannan kujera saboda haka ba ni je su kansu dauki abin da zai
kina ganin sa baki da shugaba Muhammadu Buhari yayi kina ganin yayi tasiri
kwarai da gaske matsayin shi kenan na uba
kuma dai shi sabon shugaban jam'iyyar APC na tarayyar Najeriya Sanata Abdullahi da mun jihar Nasarawa ya bulle na ga dukkanin ƴan ƙasa cewa yanzu ka dai jam'iyyar APC ta bude sabon shafi har ma yana mai cewa aikin da ke gaban shi shine tabbatar da jam'iyyar APC ta ci zabe a ko ina tarayyar Najeriya ko da me ko dan me don a tarihin shi na siyasa shi ba ruwan shi da wata magana korafi
kada a toshewa masu neman shiga zabe hanyar za su bi su shiga sun shiga zaben nan kada a ce za a bai wa sannan shuni ne kawai dama su yi shiga zaben su ta sai takara domin tiketin APC ba na sai dawa bane ba wanda abu da hudi kenan kuma ko da mutum kai yanzu nan bayan mun kabi daga ban tafiyan wannan jam'iyya na mutane bukin hakina kashe shi
ya kake ganin jam'iyyar bayan saukan shugaba Buhari
burin mu Allah ya taimake mu musamman da salawa nan zabe ba na tunanin faduwa roko na a kullun Allah ubangiji ka bani wannan matsayi ba karfi na ba ni ba ikon ka ne ba ni wannan matsayi to Allah ka tsaya mana na kuma ga musu ba san a zo a yi zabe a zo na mini kuka ba ban yadda da wannan ba jiru da abi da ba za a yi ayi a dabi doka musu zabe ni na san cewa ba abu gidi za a zabe sai da kafi karfi na mun muke da gonasi uwar mu ke muru ba za mu fito mu gaya ba a gaya kowa wannan fadi wannan
a ranar laraban da ta gabata ne ita ma sabuwar jami'a mai alamun kayan marmari ta murgina gaggan jami'ar zuwa kasa dan sabon zaben zakulo shugabannin jami'ar masu kayan marmarin da su ne za a tafi kamun kifi har ma an ji jigon jami'ar masu kayan marmarin engineer Abuba Galadima na ga duniya jami'ar ce ke da nasara lokacin da ya dauki zafi
a dukkan jihar da take kasar nan ba wanda ba a yi wannan taro ba kuma wadansu tarukan ma yafi tarukan da ake na kasa na manyan jami'u guda biyu da mutane suke ganin cewa babu irin su kuma fatan mu ne wannan jami'a duk mai hankali ya sani a yadda waɗannan manyan jami'u suke taka haƙƙin ƴaƴansu balle sauran ƴan adam musamman talaka da kiyayya da suke da ci gaban al'umma mun yi imani cewa wannan sabuwar jami'a mu za mu kafa gwamnatin tarayya cikin ikon Allah
shin menene ne wanda ke kasa ne wanda al'umma Najeriya ba su sani ba
duk dan Najeriya ya kwana da sanin cewa in Buba Galadima yace zai yi kaza koda za a yanka shi zai yi mu muna son mu kwatanta adalci kuma adalcin nan za mu yi in ku muddin muka yi adalci to Allah yana nan zai goya mana baya
to duka iyaka batutuwan da zamu yi baje muku kenan a cikin wannan shiri na manuniya sai dai kafin mu yi sallama sai mun ga dukkanin masu dafifin date mu dafin iko cewa kwanakin da aka cebe musu fana kara karewa saboda aka saura kirs a fara kiran su tsaffi domin kowa daga juma'a nan saura kwanaki 123 ne su yi sallamar sakin kujerun su koma gida wata ilma a cikin sai kajo sun wuce gidan wakafi kuma a madadin dukkanin waɗanda kan taimaka wajen tabbatar da wannan shiri ya zo muku musamman dai Shamsiya Ibrahim Hamza daga bumbunin tare Abuja da kuma Muhammad Nasir na jihar Sokoto sai maman manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo da muryoyin da kuke ji a cikin wannan shiri don tabbatar da tabu kwakwafi ni Isa Lol Ikara da kan shirin gabatar ne nake cewa sai kuma wani mako idan Allah ya saki sada mu a cikin wani sabon shirin na manuniya
to madalla a gaida na Ikara yanzu kuma sai nasihar Juma'a
Allahu Rahmanu Rahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin sunana Muhammadu Abdullahi Suru Sulaiza imamu na masallaci na Alhaji Muhammadu Sulusi Dantata wanda ke zan santar da Nigeria Abuja gaskiya ta musamman a wannan lokaci na shigo watan Ramadana wanda muna gab da shi shine Allah tabaraka wa ta'ala da saukata alqur'ani da yake cewa ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykumush-shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun kuma yana cewa shahru ramadana alladhi unzila fihi alqur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman shahida minkum ash-shahra falyasum da dai makanganu da yawa a cikin alqur'ani inna anzalnahu fi laylatin mubarakatin inna kunna munzirin inna anzalnahu fi laylatin qadr ga sunan aloyi da yawa ya kamata ne gaba daya mu yi la'akari cewa shi wata ramadana nan ya zo ne saboda godiya ga Allah Allah ya saukar da alqur'ani a cikin wannan wata wanda wannan alqur'ani shine babban constitution rayuwar dan adam gabaki daya saboda musulunci karantarwa sa bai tsaya wajen musulmi ba yana karantarwa ne ga dukkan dan adam babban abin da ya kamata mutum ya kowa ya tsara take zuciyarsa ya tari wannan wata mai alfarma da sakakkiyar zuciya da tuba da gyara halayya da yafiwa ga waɗanda suka wa mutum ba daidai ba saboda shi ma waɗanda yawa ba daidai din ba Allah ya yafi musu da haka watan Ramadana yana bukatar a yi azumi azumin ba wai rashin ci ko sha ba a'a baki ya kamu zuciya ma ta kamu din ba abin da yake na alkhairi ba kada mutum ya zamanto yana azumi bayan yana azumi maganganun sa ba su daidaitu ba zuciyarsa ba ta daidaitu ba muna fatan Allah ya daidaita halayyar muka baki daya da sabon albarka a cikin wannan watan ya kai mu a watan ya karba mana ibadar mu ya ba mu alkhairin da ke cikin wannan wata
da fatan an amfana yanzu kuma sai labarai a takeice
kwana guda bayan da jami'an kasar Ukraine suka ce Russia ta karya alƙawarin da ta dauka na rage kai hare-haren soja a babban birnin Ukraine Kyiv lamarin ya karya wa Amurka da kawayenta na yammacin Turai guyu kan amincewa da alƙawarin Russia ba tare da nuna shakku ba sashen liken asirin sojan Burtaniya ya yi gargaɗi da sake jiya Alhamis cewa yawancin sojojin Rasha da ke kusa da Kyiv suna nan a inda suke duk da janyowar wani karamin rukunin su da aka yi.
To ma sauraro, da haka ne muka kawo karshen shirin namu na wannan lokaci. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka taimaka shirin ya zo muku, musamman Sarfil Hashim da ya karanto labarai, sai Salamun Abu da ya daidaita mana sauti, da ma injiniyanmu na yanzu Darrell Smith, ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku, sai mu haɗu a shirinmu na hantsi.